Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma kai tsaye a fada shafin mu na Facebook Live domin jin mu kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sadu Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Talata 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2017, zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba, inda a yau zamu yi magana akan ranar harshen mahaifiya na duniya da cibiyar kula da ilimi, kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya ta Ware.
Taken wannan shekarar a wannan rana shine kyakkyawar makoma ta hanyar ilmantarwa cikin harsuna daban-daban. To ya mutanen gari ke kallon wannan take?
Tuni dai a gani na tunda yaran suna tasowa da iya yaran su na asali bai kamata a kuma koya musu a makarantu ba sai dai a koma wani shafi kamar Ingilishi, Larabci da dai sauransu.
Koyar da yara karatu da yaran su na asali yana da matukar muhimmanci sosai, amma kaga in har ba da yaran da ya iya bane sai an koyar da shi yaran kafin a fara koya masa asalin karatun.
To zamu tattauna da ɗaya daga cikin malaman da suke da basira ko kuma suka taba wannan harka ta harshe, wato Professor Yusuf Alhassan.
Sai kuma maganar muhimmancin ilimin manya, wato yaƙi da jahilci da zamu gangara kai bayan maganar ilmantarwa da harshen mahaifiya.
Musamman lokaci ya bamu dama.
Haka ko?
Zama masu yaƙi da jahilci mutum ne ke sa kansa, ba ana sa shi dole bane. To ana zuwa a koyi karatu, akwai muhimmanci mutane suna jin daɗin sa, mutum yana jin daɗin a ce ya iya karatu, ya iya rubutu. A lokacin nan in kin tana akwai jaridu ma na waɗannan wanda ake yin su da ajami, wanda mutum kadai ya karanta jarida ana wasu labaru ko tatsuniyoyi da shi. To duk waɗannan sun bata yanzu.
Ku na tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da kuma Twitter, ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To mun tambaye ku a shafin namu na Facebook da Twitter din cewa a ganin ku wacce rawa ilmantar da yara a makarantu cikin harsuna daban-daban wanda yaran su ne na asali ziyarta da taka.
Sakon farko daga Aminu Kano Maidan Garko yace yau da gobe ikon Allah. To ni dai a gani na tunda yaran suna tasowa da iya yaran su na asali bai kamata a kuma koya musu a makarantu ba sai dai a koma wani shafi kamar Ingilishi, Larabci da dai sauransu. Hakan shine zai baiwa malami ya gane mai kokari a cikin koyarwar da yake musu.
Sai Adam Aliyu yace assalamu yau da gobe. Koyar da yara karatu da yaran su na asali yana da matukar muhimmanci sosai, amma kaga in har ba da yaran da ya iya bane sai an koyar da shi yaran kafin a fara koya masa asalin karatun. Kamar misali kasar mu Najeriya, sai an koya maka English language, amma inda za a koya maka karatu da asalin yaran ka da yafi. Wani yana da kwanyar daukar abu amma baya fahimtar Turanci, shi yasa kasar Chada suka fi mu dan su da yaran su suke amfani.
Sai Nuruddin Musa Ille yace yau da gobe, ilmantar da yara da harshen su na asali ba zai taka wata rawa ba, musamman ma a Najeriya, ganin cewar kasar tana kumshe da kabilu mababbanta, kuma a yayin da aka zabi yare ɗaya wanda ake amfani da shi a hukumance, wato yaren Ingilishi. Bayan haka a takaice ina ganin an baro kyautun ranar haihuwa. Tashi lafiya.
Sai Abdulaziz Adamu Fira yace Allah sarki VOA, yau kam kun so sami inda yake mun kaikayi. Ilmantar da yara ta harshen su ta uwa shine yafi taimakawa yara wajen samun ingantaccen ilimi ba tare da an wahala ba. Misali kamar kasashe irin su Japan, Germany, China, Russia, France da sauransu. Sakamakon amfani da harshen su sufi kowa ci gaba a duniya ta kowane fanni. Fatan mu ma kasar mu ta fara koyi da su ko mu ma mun ci gaba.
Sai Aliyu Ibrahim Zawiya Gusau yace duk kasar da take amfani da harshen ta tafi ci gaba kamar China da sauransu, don haka amfani da harshen kasa zai fi sa kasa ta bunƙasa.
Sai Ismaila Ahmed Dukke yace hakika yau da gobe rawar da ilmantar da yara da harshen su hakan ba karamin taimakon su yake yi ba, domin kuwa idan muka duba zamu ga ko a makarantu idan wani wanda ba yarenka yazo yana koyar da kai ba, to har yayi ya gama ya fita ba za ka gane ba saboda ba yarenka bane.
Sai Linus Emmanuel yace gaskiya ya kamata a koya wa yara harshen su da suka fi ji, amma fa akwai kalubale in har ba su iya turanci ba a rayuwarsu.
Sai Haruna Hamisu yace gaskiya a gani na yin amfani da harshen uwa zai taimaka sosai wajen sanin amfani shi ga al'ummar kasa da sauran dalibai ɗan makaranta, musamman yara ɗan nursery da masu sha'awar harshen da duniya baki daya.
Aliyu Usman Takalafiya yace zai iya taimakawa yaran wajen haɓaka ilimin su na zamani da na addini da sani yadda za su morewa zaman su na duniya har ma da lahira.
Sai Jamilu Muhammad Gwaram yace assalamu alaikum VOA Hausa, kun tabo min inda yake min kaikayi. A gaskiya abin da aka nema aka rasa kenan a Najeriya. Akwai yara masu hazaka a kasar nan, amma sakamakon rashin kwarancewa a fannin Ingilishi sai kaga yaran sun kasa aiwatar da komai. Idan har za a yi amfani da harsunan uwa wajen koyarwa za a samu hazukan malamai mai da likitoci da injiniyoyi da sauransu. Allah ya taimaka.
Usman Umar Nu'uman yace yau da gobe ikon Allah, hakika kun so samu inda ya jima yana min kaikayi. Wallahi ilmantar da yara da harshen su na asali zai taka muhimmiyar rawa wajen samun ingantaccen ilimi da ma saukin daukan darasi ga yaran. Ina fata kasa ta Najeriya za ta dauki matakin karantar da yara da harshen su na asali kamar yadda kasashen da suka ci gaba suka dauka. A tashi lafiya yau da gobe.
Sai magaji tafi da danta ma yace salam yau da gobe. A gaskiya ilmantar da yara da harshen su yana da matukar muhimmanci. Idan akai la'akari da cewa yawancin kasashen duniya da suka ci gaba sun yi watsi da harshen da aka rene su da shi, inda suka rinka koya wa al'ummar su da yaran su na ainihi. Wannan ya taimaka sosai wajen buƙasar ilimin su. Misali, duba kasar India yadda ta hanyar amfani da harshen su sun bunƙasa ilimi kasar su. Da ƙarshe ina fatan mu ma a Najeriya za a yi amfani da wannan hanya wajen bunƙasa namu ilimin.
Sai Zainab Musa mai addu'a tace salam yau da gobe. Hakika hakan zai iya taimakawa wajen kawo ci gaba a fannin ilimin yara saboda za su fahimci abin da ake koya musu da harshen da suka iya sabanin wanda basu iya ba. Ni da a gani na wannan hanyar za ta haifar da dame ido, kuma idan an tashi jarabawa sai a yi musu da yaran da aka koya musu. Ku tashi lafiya.
Sai Usman Isyaku Bala yace salam yau da gobe, ina yi muku fatan alheri. Maryam Safina da Usman ku tashi lafiya. To Malam Usman mu ma mun gode kwarai.
To sai mu leka shafin mu na Twitter @NuruMusaShuwa yace salam yau da gobe. Hakika koyar da yara a harshen su na asali zai taimakawa yaran fahimtar malaman su cikin sauki. Ku tashi lafiya.
Sai @Yuguda Ali yace koyar da yara da harshen su na asali zai matukar tasiri wajen fahimtar karatu a cikin sauki.
Sai daga ƙarshe @Shehu Gandi yace gaskiya zai sa yaro yana fahimtar karatu sosai saboda duk kasar da ta ci gaba da harshen su suke koyarwa, dan haka zai bada gudummuwar gaske. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. To kai tsaye ta waya muna tare da malamin jami'a kuma masanin tsarin karatun Amurka da na Najeriya, wato Farfesa Yusuf Alasan.
Farfesa barka da warhaka.
Barka da sake dawowa.
Shine ai kwana biyu mun dame ka saboda an ce wai a bugija kiya da kitaiki.
Ai yana da kyau. Ai ba. To
muna godiya. Muna magana akan ranar yau ta maganar muhimmanci ko kuma neman mafita mai dorewa ta ci gaba in aka yi amfani da harsuna daban-daban wajen koyar da ilimi, misali a kasashe daban-daban na duniya. Na majalisar ɗinkin duniya da yau ne ranar 21 ga wata ake wannan rana. Shin da farko ka koyar da yare harshe ko kuma in ce harshen mu na uwa, me za ka ce a farko kan wannan magana da aka yi?
Na farko, kamar yadda ka faɗa, yau ina taya dukkan duniya wannan rana ta wato fito da harshen uwa mahaifiya da aka fara tun 1999 daga United Nations ko UNESCO suka fara wannan a cikin 1999 saboda ɗaukaka harshen Hausa, harshe na uwa da kuma al'adu da ya kamata a ce wato an ci gaba da rike su. To dan kamar da ka tambaye ni shine gaskiya daga jin abinda jama'a suka faɗa gaskiya ne, wato harshe na uwa wato babu wanda ya fi shi, wato zan ce ƙarfi a gurin ɗa. ko yaro yayin da yake jariri ko yayin da ya taso yake koyar abubuwa ko da ba makaranta ba ko da wasu a lokacin su in yi gidan yan uwa da abokan arzika. Saboda haka a gaskiya wato harshen uwa shine tushen wato koyo na kowane irin fannin ilimi. Ni dai a yadda na fahimta tun daga wato zance ilimi na primary secondary har zuwa university.
Akwai masu bincike masu nazarin harsuna da suke cewa wai harshe na iya shata irin tunanin mutum da gaske ne irin da kake tunani irin yaren da kake magana da shi yana shapes na
yana irin
kai ta maka tunaninka
kware da gaske gaskiya daga bincike da aka yi da kuma kun yi bayani daga cikin kasar duniya kamar misalin India ba ma ita kadai ba har China da Philippines wadda ita ce kwanan nan ta yi wannan saka cewa wato tushen koyo da harshen uwa shi ne ya fi kowanne mahimmanci a koyo na wato wani ilimi ko na fannin ko wani irin ilimi ne misalin zancen cigaba a karatu wajen yin jarabawa da kafa da sauransu. So waɗannan ƙasashe da sun yi amfani da ƙasashen turawa suka kawo musu misalin turanci. In kun tuna India ai turawan Ingila su suka rene suka mai da suka rene. To amma da suka ga cewa gaskiya ba sa cigaba yadda ya kamata kamar yadda suke so sai suka yi watsi da shi harshen turanci ya zama shi ne na biyu. Amma harshen Indiyanci shi ne na farko a elementary har zuwa secondary. To kuma a wannan na da ce ni kai na a lokacin da ake koya mun daga elementary har zuwa secondary. Gaskiya da elementary school har aji da zuwa bakwai da na yi da harshen Hausa ake koya mun komai. Wato sa'ar Turanci lokaci-lokaci ke aji. Ba da ita ake amfani da ita ba in malami ko malama ta shigo ta koya maka komai da Turanci a komai da Hausa ba ya bayyana. To saboda haka gaskiya ni kaina zan ce tunda na koyar da wato karatu fanni har da harshen Hausa a nan university na fahimta cewa hatta Turawa wanda misalin na koyar musu a University of Kansas wato suna dan samun wahalar wannan harshe tunda ba harshen su bane. Na kokarin su koya ne saboda in su zo kasashen irin namu yadda za su rayu. To ko kuma kamar yanzu da muke ta kokawar mu koyi Turanci mun zo kasashe irin wannan saboda ka za ka ga cewa mu ma da muka zo nan wato muna da irin namu reception saboda ba shi ne harshen uwa da uba ba. So kowace kasa kafin ta ci gaba idan har wato ta riga ta yadda harshen uwa na farko to gaskiya ta yadda har tushen ilimi saboda kamar yadda da na fahimta a bincike da nayi wato kamar ka dauki mutum ne ka kai shi ya ruwa koji wanda bai iya ruwa ba ka kake shi me zai yi
yawa fa farfesa kafin ka ci gaba ya hakuri ka rike inda ka tsaya layin ka yana rawa sosai ba a jin shi sosai a yanda yake fita. Yawa za mu dan sake neman shi. Maryam kin ji za mu koma kan yake naga aiki
ai ya dauko ni ya ce in dai aka wannan
to san yanzu duk bayanin nan da yake idan layi bai yi kyau ba ya zama aikin baban giwa to za mu sake mu lalibe shi mu ji ko haka layin zai fita fiye da haka sai ya dasa daga inda ya tsaya yake bayani ne. Sannan kin ga wannan magana da muke ta harshe ba ma kamar a cikin sakonnin mu akwai wanda suka yi magana harshe na uwa ba ma na uwa ba tunda cewa akai kamar ta bakin ki multilingual irin yare daban-daban misali kamar mu ina son masa wannan tambaya a can ciki kin ga kamar irin su India su China su Japan da sauran irin wannan kasashen zaki ga yare daya yawanci zaki ga suna mafi yawancin yaren kasar ne mu kuma muna da yawa to yaya zamu yi ya tafi da daidai tsarin mu misali in ana so a yi misali a irin kasashen mu ko Nigeria ko Niger inda da yake da yaren da yafi daya shin yaya za a yi, shin za a bi bangaren da aka fi magana da shi ne a ce to wannan bangaren su yi da abin su wannan su yi, to shi ne nake son mu je a
matsayin su
na
masa,
ko ko hada za a yi, ko a iya
ko yaran wani
ya wato ina ga Saida ta sake lalubo mana shi. To assalamu alaikum. Yauwa, dan line ne yana ta tangarda
dan wata kila kuke samun problem.
Yawa to in ka yawa in ka cire zamu fi ina jin ji.
Na ma cire.
Yawa to kana iya cire bayani ki ya
haɓe.
Bismillah.
Yawa
yawa.
Ka tsaya inda kake cewa mun yadda tushen ilimi in ban da yare.
Da yare.
Eh to gaskiya kamar yadda nace na ni kaina daga yadda na fahimta gaskiya da dan an fara koya min da harshe na harshen Hausa ba ba shika bazan koyi abubuwan da na fahimta ba. Misali kamar yadda nace an koya komai da Hausa aka koya mu aji dai har zuwa bakwai sa'a Turanci lokaci lokaci ce. To bayan na gama elementary school da naje secondary to anan ne kuma sai aka juya abin sai zama na harshen Hausa sai zama na lokaci lokaci ne ko period period da ake cewa sannan kuma komai dawo da Turanci amma gaskiya na samu wannan kyakkyawan harsashi tun daga elementary na farko elementary aji daya har zuwa bakwai saboda me a lokacin na fahimci menene littafi menene tasawida menene duk da Hausa ba kawai tashi a rinka ka is map menene map
misali kana ta yatsi na fuska a zuwan ka gane shi ba gane
ina ta kokarin fahimta amma na fahimta cewa tun daga aji daya har zuwa na komai na samu wannan shimfiɗa mai kyau gaskiya da kuma nazo nan ko wadanda nazo nan na fara karatu a nan kasashen duniya din na farko na je Canada mai kyau daga nan na dawo nan America na karatu PhD da sauransu har na gama so kuma yadda nazo ina koyarwa a gaskiya duk da fannin wato ilmin sana'a na koya yayin da nazo nake koyarwa sai na ga na fahimta fiye da yaran da nake koyar mu saboda me duk da su da harshen su ne na abin nan to yawanci din da akwai wanda suke ba turawan ba akwai wanda suke yan wala ba kake sun zo daga wulguri gaskiya sun fi ni shan wahalar koya amma yadda na fahimci abubuwan you know har suna mamaki ya akai haka yace musu gaskiya lokacin da ni ina dan makaranta daga elementary komai da harshen uwa aka koya min wannan Turanci na tsince shi ne da rana a tsaka da sauransu nake ce musu da harshe na ya ci shabada abin nan bincike na yadda yanzu nake koya muku ina tabbatar zan koya muku fiye da yadda nake na iyayensu
haka
wannan yana ɗaya daga cikin gaskiya bayanan da mutane suka aiko muku cewa babu shakka harshen uwa yana da muhimmanci ya fi kowanne abin nan yadda ɗan adam zai fahimci al'amura idan a makaranta ne mutum zai fahimci malami zai fahimci ɗalibi kuma zai fi sauƙin hatta malamin zai fi sauƙin
koyarwa
na tabbatar muku yanzu inda da harshen Hausa zan koyar maka da na'urorin da nake da na sani nake yi zan fi fahimta fiye da komai
to misali professor kaga kamar misali akwai kasashen da zaka ga cewa yare ɗaya ne ko kuma yare ɗaya biyu haka zuwa uku kila sun yi yawa a kasar sai kaga cikin sauki an dauki wanda yafi yawa an ce da shi za a maida misali yare na kasa da za a koyarwa da makamantansu da shi ko a ofisoshi to mu kasashen mu kamar yin su misali na misali da Najeriya muna da yare ka sama da 200 ko 100 kuma wasu binciken suka nuna to yaya za a yi misali in ana son a yi wannan multilingual din a ce yaren wannan ya shiga na wannan a koyar saboda a sami cigaba mai dorewa ya za a yi in aka ce za a yi wannan
to gaskiya kamar da yadda na fahimta inda Najeriya a yanzu misali akwai dama manyan harsuna guda uku wanda suka fi kowanne yawa Hausa da Yarbanci da Inyamurinci banda Turanci da rama Turan Ingila suka kawo mana idan yanzu za a ci daga ajin elementary na farko har zuwa secondary kowane yaro dan Najeriya dole ya yi waɗannan harsuna ba karamin cigaba za mu samu a kasashen mu ba saboda ka tuna in ka gama digirin ka na farko ai ka kan je ka bauta wa ƙasa ko kuma in ka tafi bautar ƙasa nan za ka yi ka ƙasar Yarabawa kaga za ka iya zakiya me yake da suna kamar dama a nan makai saboda zaka fahimci me suke faɗa za kuma ka tattauna da su za ka yi abin nan tabi internet television service ai iloren akai iloren akwai Hausa akwai Yarbawa to na dan samu dan rikici haka wajen da bana jin rabaci ban iya bace na fara koya gaskiya. To kuma da dan nake dan koya a lokacin na dan lokaci ne kankani shekara ɗaya ne. Na san na iya nace fa ne da lanje kasuwa zan yi wannan
sauran. Eh kamar
amma
eh haka.
Amma da an koya min tun daga elementary school kaga ba ma zan yi
ba za ka shawo ya ba
ba zan ba. Koyawa. To haka kuma idan kasar inyamuri aka kai ni fara yin inyamuranci dan ma su ga kamar abin nan tunda in naje kasar inyamurai lokacin da na dan jije su na dan ziyarce su lokuta da yawa sai na yi magana suke da na Hausa na Hausa
kaje
ba Hausa ba Hausa tunda ba rubuta akai a kulli a goshi na wuce ba Hausa
Hausa ne amma sai na yi magana sai kai magana
cewa wannan fa ashe ba inyamuri bane ba Hausa
haka
to amma kaga da zan yi magana da harshen su za su yi mamaki
eh wato
ba ku ya su fahimci daga ina na fito
eh
to kaga inda zani wannan gaskiya za mu samu ci gaba eh kenan na biyu ba ma kai Najeriya fa idan yanzu za mu duba Africa ta yamma gaba daya West African states ai duk inda kaje akwai inda ake yin Hausa Najeriya Ghana Gambia Sierra Leone Chad Niger like duka sunan inda kaje zaka samu Hausawa kuma ai bincike ne dai da nayi wato wannan harshen Hausa yana nan a duk waɗannan kasashe da nayi bayani yanzu wanda suke Afrika ta yamma yanzu misali da zamu dau harshen Hausa mu yi amfani da shi a Afrika ta yamma ba karamin ci gaba za a samu ba a waɗannan kasashen Afrika ta yamma
saboda masu magana
East Africa Afrika ta yamma ta gabas ai kaga sun dauki Swahili shine harshen su na yau da kullun duk da akwai Turanci to kaga nan sun fi ci gaba kasashen su kamar Zambia Rwanda Burundi Malawi da sauransu irin waɗannan da su yi ganda duk kaga su magana da harshen Swahili
ai
to kaga in ka duba har tattalin arzikin su da har abubuwan su gaskiya sun dan fi mu ci gaba da kuma yadda jami'o'in su suke
ƴan
sun shiga dan Uganda in yaje Tanzania za ka ga nan da nan ya shiga yana harkar hakuki tunda harshe ɗaya za iya magana kowa zai fahimci ka
eh to ga Safina
na'am Safina
wata wannan tambaya ce daga masu sauraron mu a Facebook live wani Usman G Jibril Funtuwa yace ina yi wa professor barka da hakurin dawowa kuma na gamsu da dukkan bayananka amma ina da tambaya cikin jawabin ka yace wai dama a Najeriya an taba koya komai da Hausa dan Allah wani shekara ne kuma lokacin suwa yake jagorancin kasar nagode da bayananka professor
ma ka sani bai na
fara elementary school a lokacin zance Sardauna Sokoto Abubakar Amin yes shine shugaban Amin shine premier na Najeriya a lokacin sa Ahmad Bello Sardauna Sokoto a zamanin sa ne na fara karatu tun da Al-Birhidas tun na fara kuma a Kano a lokacin sarkin Kano Muhammadu Sanusi shine sarkin a lokacin ana zancen ma provinces in kuntuna ba state bane ba jihohi bane a lokacin
yanki
ana cewa Kano province Katsina province da sauransu so nayi karatu 1960-66 babu shakka daga 1960-66 da Hausa aka fara koya mun komai har zuwa ajiri bakwai kuma daga aji daya Hausa ta fi komai yawa daga aji biyu aka dan rage aka kara amina nufin Turanci so daya ake koya mun a rana
a matsayin
period na lokaci tunda lokacin period din ba ta wuce ko minti 45 to sannan kuma kaji aji biyu to sai a kara sai zama su biyu a wannan a rana to so uku a rana saboda haka in ka tafi uku hudu sai karatu
abun ya ta canza
eh to yayin da kuma gaba ɗaya na je to sai kuma a ga jiji sai ci ake koya lokaci komai kuma sai ya dawo da Turanci saboda malaman mu gaskiya Turawan Ingila ne suke koya mana a lokacin da na India da na Pakistan da ahari so wato ba Hausawa bane
wato ina fahimce ka kenan lokacin da ake wannan koyarwar an faro muku da Hausa yaren da kuka sani tunda lokacin ba ku san Turanci ba ana shigar da Turanci ana da cikin Hausa ta ku yana Turanci na nuna Hausa na tafiya haka kake nufi
kware da gaske saboda in ka da ina to da me za ka yi abokan wasu da yake kan an gurku da me zaka yi
Allah ya sa mana usman yaji
to professor ko zaka tabo mana alfanun sanin harsuna daban-daban
to gaskiya kuma wannan har ira yau wannan wani abu ne wanda yake jari ne zance duk mutumin da yake da harsuna fiye da amai piyasa in duk inda yake karashin da misalin yanzu kika koyi banda turanci kika iyaye za a ce kin koyi fasinci kin koyi spanishanci to kin ga idan kika zo misalin kika fito kasa furawa Europe da kike fada to in kika je faranshi nan da nan kin ga zaki harkokin ki ba tare ma da kin na mutafinta ba haka kuma in kika je Spain ko Andalus in nan ma kai Spain din dai kin kai burnan da nan ma kin ga zaki zama yar kasa ko zaki shiga kamar su ki magana ki komai da komai da harshe saboda haka wanda ya koyi harsuna fiye da daya biyu uku ya fi cin riba duniya idan har yayi zai fito kasashe irin nan da muke misali a nan America kaga kasace wanda kowa ya zo ka zo na zo babu harshen duniya da babu babu al'adar duniya da babu a nan kasar akwai banda turawan akwai faransawa akwai jamusawa
akwai larabawa
akwai ispaniyawa akwai larabawa
to ga mu hausa muna tambaza eh
kowa
yauwa misali idan ka je New Orleans
Louisiana
zai ga cewa al'adun faransawa ne ana nan da nan kai fara magana da harshen faransanci a guje za ka ga kowa ya kusan ya fahimci ka kuma yawancin mutanen da suke nan jihar ko garin za su fahimci ka to haka yanzu ka je New York za ka ga cewa su kuma nan yanki italiyawa wanda suka ga ita da farko su ne suka ma haye wannan guraren to in ka je akwai da yawa inda za ka yi magana da harshen italiyanci ka ga cewa an karbe ka hannu biyu kuma kamar ka zama dan kasa to kaga wannan yana nuna cewa wato kamar yadda Bawshi ke cewa magana jari ce to kaga wannan ma harshen ya zama jari a gare ka
to atam yawa ci gaba
na'am saboda cewa kaga zaka in ka shiga wannan loko ka yi harka da su ka fito kuma ka zo ka ci gaba da harka da waɗannan kuma sannan dama gashi duk inda dai ka je wato zaka zama wato kai kamar a gida kake amma idan harshe da yake iya wato sai ka ga cewa in misalin idan ke ka in kasance a Philippines suka saka sabuwar doka cewa ko mai nasuna so a fara da harshen uwa to kage yanzu ka dauko ka je Philippines baka jin turanci ba sa jin turanci inda kaje kamar cikin kauyuka yaya za a yi kai magana da su ko kuma kai harkokin arziki
da kullum
da zaka sha wahala
to daga karshe saboda lokaci tambayar da zan so ka rufe mana ita kila cikin minti da misali to kuma wanda ya iya yaran nashi kuma sai ka dan yi sakaci yaran mu misali zaka ga irin kamar misali barin dau misali da mu Hausawan mu ko Yarbawa ko Inyamurai misali yabo Ibo kenan idan muka yi yara zaka ga yawancin magana da muke musu sai kaga muna musu magana da turanci ko wani yare da muka samu a wancan kasar maimakon yaran mu sai ga ma karshe sun manta yaran namu ta asara muke yi kenan an kai
ka sun fifi ta ma yar ka
yawa saboda me a gaskiya ko ni a nan lokacin da muka fara samun yara a gida muke da ko da Hausa muke musu magana yaran mu ba mu fara ba ma koya musu turanci sai dai in sun kawo aiki wanda yake na turanci ne sannan za mu dan gyara musu ko kuma mutun cika batu amma komai da kuka sani da Hausa muke Hausawa wanda ba sa yin wato musu Hausa a gida suka nuna musu cewa da komai da turanci suke yi yayin da suka zo ziyara Najeriya suka je suna magana da kakanninsu sai ka ga cewa an musu magana kan ha irin yadda ɗan kasan nan
sai kallon kallo
ko kakarsa ko kakarta ta faɗa ba ko kuma wani a nan ƙauyensu ya faɗa ba
to mun gode farfesa lokaci ba zai bar mu ba amma dai kan aka je ana hun kuma ai wallahi marmarin ka dawo ba sai Allah ya kai mu farfesa
to da gode wa da Allah
to ake yake mu gode
ai wasu ko ba nan ba ko ba nan ba ma a gida Najeriya za ka gansu ga yara su ya ba saboda turanci
to sai mu dage mu ba mu sai mu Hausa kenan
ya ga
to yanzu kan duka nan zamu yi sallama a madadin
Maryam Bashir Bugaji
da Safinatu Sada Sodai
Saida Amdin ita ce ta bada umarnin shirin tare da taimakon Jilly Grassam sai kuma injiniyan mu Neo Linus Ibrahim Jarma shine hana hada mu da ku ta Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya yau da
farka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.